ilimi ga kwatan adam
kan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musu
ba sararwa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga kwatan adam amma kun da yake bata ne muka fara kawo muku tattaunawa da wakilin mu Mamur Kwari yayi da wasu masana harkokin ilimi a jihar Kano game da wani shiri na gwamnatin jihar ta Kano tare da wasu kungiyoyi na sa kai na ciki da wajen Najeriya kokarin da ake na bunƙasa ilimi a jihar a wannan makon zamu karasa shirin ne da tattaunawa da wakilin namu yayi da Professor Kamilu Sanfage na Jami'ar Bayero akan hanyoyin da za a bi domin bunƙasa ilimi a jihar ta Kano da ma Najeriya baki daya
sunana Professor Kamilu Sanfage a tsangayar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano zan shugabanci committee na shida wanda yake kula da batun alakar siyasa da ilimi na farko dai duk kasar da ta siyasantar da ilimi to ba za ta ci gaba ba domin abu uku idan kasa ta siyasantar da su gaskiya tana kan tafi da dorewar ta ne akwai ilimi akwai tsaro akwai kuma batun gona na abinci to a mu Najeriya gaskiya siyasa ta shigo cikin harkar ilimi sosai na farko dai ba yawanci mutane suna ganin ilimin kawai je kana yi kare ba a bashi muhimmanci ba illa kawai a zo a yi taro irin wa'annan a yi maganganu a tashi sannan da biyu kuma wasu suna ganin shi wata karkatacciyar kuka ce mai daɗin hawa ma'ana irin kuɗaɗen da ake zubawa a ciki za ka ga mutane wa'anda suke da alhaki da ɗaukan ba za su yi ba sai dai a yi ta amfani da kuɗin da sunan ilimi ɗin azurta kai sannan abu na uku kuma yadda siyasar ta shigo shi ne cewa duk yawancin shugabanninmu da suke maganar ilimi su ba sa yadda da wannan ilimin da suke bayarwa ba abin da nake nufi a nan shi ne za ka ga cewa misali za su ce za a ba da ilimi kyauta kuma ba shi da wani abu a ciki ba wani inganci sannan su ba za su yadda su sa 'ya'yansu a cikin wannan tsarin ba za su killace 'ya'yansu da su yi abu da haka ana fito da shi ne ta siyasa a nuna wa mutane an damu da shi ba cin alal haƙiƙa ba a damu da shi ba domin da mutum ya damu da shi a nan shugabanni 'ya'yansu a cikin tsarin za su wanda kamar yadda yake a da a baya a da kaga za ka ga babu dan sarki babu dan mai kuɗi babu dan sadakadin makaranta dai ake tafiya a yi to amma yanzu an ware idan gurin da mutum ba shi da dama ne sai yi ware ta mai zaman kanta a gida idan kuwa mai ƙarfi ne ma ba ma a Najeriya ba zai tura 'ya'yansa karatu ba
to yanzu wai da gaske ne babu alaƙa ko kaɗan tsakanin siyasa da ilimi idan kuma akwai ta yaya ya kamata ka kasance
to siyasa dai kamata yi akwai alaka tsakanin ilimi da siyasa amma alakar yanda ya kasance ta zamanto domin siyasa hanya ce ta warware matsala ita ce za ta ba da shugabanci na yanda za a gudanar da al'amarin amma idan ka siyasantar da ilimin kamar yanda na faɗa a baya to maimakon siyasa ta taimaka ilimin sai ta rusa ilimin kamar yadda muke da shi a Najeriya.
Ta yaya za a raba ilimi da wannan sha'anin siyasa ɗin nan da ya zame wa ilimi alaƙaƙai a Najeriya?
Na'am, to gaskiya sai mun tsaya mun yarda cewa dukkanmu muna da laifi a wannan abu. Domin idan mutum ya yarda cewa abin ya lallace, to ya ɗauki mataki na farko na ya warware shi. Sannan na biyu kuma sai kowannenmu ya yarda ya daina yaudarar kansa ya daina yaudarar jama'a. Ya shigo ya sa hannu a wajen gudanar da shi sannan na uku kuma duk abin da aka sa a wajen gudanar da ilimi a tabbatar an yi amfani da shi domin ilimi inda yake inganci abu uku ne a huɗu ne ko biyar suke a ilimi na farko dai a ce akwai abin da ake kira manhajar ilimin sannan na biyu akwai malamai sannan na uku akwai ɗalibai sannan na huɗu akwai kayan koyarwar sannan na biyar akwai makarantu to makarantu muka yi ta ba da muhimmanci babu malamai ingantattu wa'anda ma ake da su ba a biyan su ba a bi su sannan tsarin manhajar ma wace dauki yanda za ta farfado da abu ba da haka kaga in dai kana da wannan hudu ko da ba makaranta ko a gindin bishiya ne in dai kana da ingantattun malamai da dalibai da manhaja mai kyau da kayan gudanarwa na littattafai da abubuwa zaka iya samun ingantaccen ilimi
amma prof irin waɗannan taruka ta yaya za su farfado tunda yanzu burin a takarda gashi nan an yi turanci mai kyau burin shine a raba siyasar da ilimin amma a mai da shi alakar da ka faɗa
na'am to irin wannan taruka su suna nazarin matsalar ne su yi bincike su ba da shawarwari amma inda matsalar take shine aiwatar da wa'annan shawarwarin da aka yi a wannan taruka don haka idan dai a Najeriya ce in matsalar taro ne da ake yi da tulumin warware matsalolinmu domin za a yi a zo a gama duk a karkashe kuɗi a ɓata lokaci a zauna wa'anda suke da alhakin gudanarwar su ƙi yin aiwatar da shi shi sa kullum za ka ga a zo a yi taron a tashi sai ya zamanto jiya yau ko kuma gwandama jiya da yau domin duk abin da aka yi ba za a aiwatar da shi.
Shi ma a ɓangaren sa Alhaji Yusuf Kabir da ke zama shugaban hukumar bunƙasa ilimi ta SUBET a jihar ta Kano ya bayyana irin ƙoƙarin da hukumar ke yi na bunƙasa ilimi a jihar.
Muna so mu nusar da al'umma cewar ga abin da muka zo muka tarar harkar ilimi akwai matsaloli Allah da iko suna da yawa kwarai da gaske matsalolin nan sun taba al'amura da yawa harkar cewar yaran ba karatu a gaskiya in ka auna su za ka ba wani abin da za a faɗa bane karatun su yana da rauni kwarai da gaske babu kayan aiki babu isassun malamai babu isassun girinnuka makarantun ma da yake da girinnukan za ga yaran sun musu kaɗan girinnuka babu kujerun da yara su zauna babu shigowar al'umma sun zuba wa gwamnati ido wanda ita kaɗai ba za ta iya ba to sakamakon wannan gwamna Allah ya cikin sa tun farkon ran da aka rantsar da shi yace shi abin da zai ba fifiko shine ilimi 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 to daga wannan sai ya zo a wajen kasafin kuɗi nasa na wannan shekarar sai ya bada wato kaso mai tsoka kware da gaske wanda ba a taɓa bayarwa ba a wannan jiha da jihohin mu kuma na Najeriya to wannan abu ne na uku kuma sai yace al'umma ku shigo gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba to sakamakon wannan shigowar kuma shine akai hadaka jama'a suka zo da mutane kungiyoyi na duniya aka haɗu aka ce ya kamata a kirawo ƙwararru a tattauna wannan matsalolin kuma a samu hanyoyin da za a fito daga wannan matsalolin.
Masu raro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu a Kano Mahmud Kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da dai ta shirin Julie Ledal Presham na ku babban shirin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarɗa ba. Kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dajewa